Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum kuma sanninmu da warhaka ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a mai karatu baba Yakubu Makiri wata kotun Turkiya ta sake wani ba amurke fasto Andrew Brunson lamarin da ya kawo ƙarshen tinkin diplomasiya tsakanin Washington da Ankara. Brunson yana huskantar shari'ar da za ta iya daure shi tsawon shekaru 35 idan har an same shi da aikata laifin ta'addanci da kuma na leƙin asiri zargin da Amurka ta kira mara tushe. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai cewa Brunson ya sha wahala sosai amma yanzu dai wahalar ta ƙare saboda yana hanya ko kuma zai kawo ziyara a fadar White House nan ba daɗewa ba. A wani sakon Twitter da ya aiki sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnati za ta ci gaba da yin aiki wurin ƙwato Amurkawa da aka ɗaure su bisa kuskure daga ƙasashen waje zuwa gida. Jirgin saman sojin Amurka shine zai dauko Brunson zuwa filin saukan jiragen soji na Ramstein a kasar Jamus inda za a duba lafiyarsa kana daga bisani a ƙarso da shi zuwa Amurka a yau Asabar. Shugaba Trump ya tabbatar da akwai yuwuwar Brunson zai iso nan Washington kuma zai kawo ziyara a fadar White House a yau Asabar. Matsalolin tattalin arziki da kasar Zimbabwe ke huskanta da ya kai ga farashin kaya a kasuwanni suka yi tashin gurin zabi kana kuma ana fama da rashin kaya a kasuwanni kama daga man fetur da kayan magunguna da kuma kayan abinci lamarin da ya zama babban kalubale da sabon shugaban kasar Emmerson Mnangagwa zai fara tunkara watanni biyu bayan an rantsar da shi kama wasu ƴan kungiyoyin ma'aikata makonni biyu da suka shuɗe wanda suke shirin gudanar da zanga-zanga akan taɓarɓarewar tattalin arzikin ya ƙara dagula al'amura daga batun tattalin arziki ya zama babban matsala a cewar masu fafutuka. Wani ɗan fafutuka na ƙungiyar lauyoyin kare haƙƙin bil'adama a Zimbabwe Lizwe Jamela ya ce abin damuwa a nan shine yanda gwamnati take nuna rashin yadda da mabambantan ra'ayin jama'a ba ta yadda a mata zanga-zanga a kodayaushe mutane suka yi yunkurin yin haka. Ya ce kungiyarsa a jiya Juma'a ta kirga kimanin mutane 42 na kungiyoyin ma'aikata da aka kama waɗanda suke niyyar yin zanga-zanga akan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da take huskanta cikin mako ɗaya kacal lamarin da ya haddasa layin sayan man fetur da tsananin ƙarancin magunguna a kasuwanni kana kuma kasuwannin abinci su kuma suna fama da rashin kaya har ya kai ana sayarwa mutum ɗaya kwalbar barasa ɗaya. A farkon wannan wata gwamnatin Mnangagwa ta sanar da wani sabon harajin kashi 2% akan kuɗi da ake aikewa da kuma aniyarsa na buga babbar takardar kuɗin ƙasar. Waɗannan sanarwa guda biyu su ne suka yi dalilin shagogi suka ƙara farashin kaya mutane kuma suka riƙa warwason kayan har ya kai ana fama da ƙarancin abubuwa a kasuwa. Ana sauraron waɗannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo ya kamu da cutar Ebola a karon farko tun lokacin da cutar ta sake ɓarkewa a cewar shugaban dakarun kwatar da tarzoma ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin wasikar da kamfanin dillancin labaran Reuters ta iya bankaɗo, shugaban ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a DR Congo da ake kiranta Laila Zerugi ta ce tana rubuta wannan wasiƙar ce domin ta sanar da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar akan wani labari mai damuwa inda aka samu wani abokin aikinta a wani sansani da ke garin Beni ya kamu da cutar Ebola wanda a halin yanzu kuma ake kula da jinyarsa. Zarugi ta ce wannan ma'aikacin ya kwashe makonni baya zuwa aiki, to daga nan ne fa aka fara bincike inda yake. Wannan labarin da ya biyo bayan kashedi ne da jami'an kiwon lafiya suka bayar akan yadda sabuwar barkewar cutar Ebola take yaduwa cikin gaggawa, kuma adadin waɗanda suka kamu da cutar zai iya ninka abinda aka gani a cikin watan Satumba. Ma'aikatar kiwon lafiya ta DR Congo ta ce zuwa jiya Juma'a waɗanda suka mutu sun kai mutane 125 cikin mutane 201 da suka kamu da wannan cutar, kuma an tabbatar da wasu mutane 166 sun harbu da wannan cutar, har ma da wasu 35 da suka kamu da wannan cutar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mai nisa ga jerin rahotannin da muke dauke muku da shi a cikin shirin. Rahotanmu na farko zai bi kungiyar HC3 domin ziyara da suka kaiwa kwamishinan kiwon lafiya na jihar Bauchi domin bayyana wa kwamishinan manufofinsu na kula da inganta lafiyar mata da kuma kananan yara. Rahotanmu na biyu zai magana akan yanda rigakafin yau da kullun ke gudana a karamar hukumar Malam Madori da ke jihar Jigawa. Shi kuwa rahotanmu na uku zai magana ne akan yaki da cutar kwalara mai sanya amai da gudawa da hukumomi a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar suka daura damara. Rahotanmu na hudu zai magana akan irin matsalar da iyaye ke fuskanta sakamakon haihuwar yara na kasarsu. Da kuma irin kokarin da masana kiwon lafiya ke yi a jihar Niger wajen faɗakar da iyaye kaucewa haihuwan yara na kasarsu. Rahotanmu na biyar wanda kuma shine rahoto na ƙarshe a cikin shirin zai magana akan matsayin da ake ciki a jihar Borno wajen yaki da cutar polio. Nasiru Yakubu Birnin Yero ke fatan za a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Jihar Bauchi kungiyar HC3 mai mafitukar inganta kiwon lafiyar mata da kananan yara sun kaiwa kwamishinan kiwon lafiya na jihar Bauchi ziyara domin shaida mata irin ayyukan da suke gudanarwa da kuma manufofinsu. Amina Abdullahi Girbo ta kasance a cikin tawagar kungiyar ga kuma rahoton da ta aiko mana.
A makasudin shine saboda mu gabatar da kanmu wajen sabuwar ita kwamishina wadda take mai kokari a cikin ayyuka da take yi don saboda ta san irin ayyukan da muke yi wajen isar da sako wa mutanen mu don saboda su dauki matakan da gwamnati ta dauka don inganta lafiyan mata masu ciki da kuma yara kanana. Mun fi bada karo ga bangare wajen tazarar haihuwa, wanda yake tazarar haihuwa lafiyan mace ne, lafiyan cikin ne, lafiyan kuma yara kanana ne, wanda yake yanzu in kaga irin yadda abubuwa ke faruwa sai ka samu yaro a hannu, yaro a baya, yaro a ciki, wanda ko sai ga mu da karshe lafiya bai samu yadda ake bukata ba. Don haka tazarar haihuwa ana bukatar sa a kowane addini, kamar yadda muka sani a malaman mu suka yi ta bayani akai. Alhamdulillah ana samun ci gaba kwarai da gaske, musamman ma a kananan hukumomin da muke aikin mu yanzu sun fara daukan wannan, an kuma samu ci gaba bai yawan gaske gaske.
Marafan Bauchi kenan, Kadi Abdullahi Marafa da take karbar kungiyar kwamishinan lafiya Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim ta bayyana jin dadin ta.
Dawo ga ba karamin murna da zuwan su muka yi ba, domin ayyukan da suke yi suna taimaka mana ne wajen tabbatar da cewa mata da yara sun samu ingantacciyar lafiya, wanda dama yana cikin ayyukan mu. Saboda haka su kuma suna taimaka mana ganin cewa su shugabanni ne na addini, kuma mutane da yawa suna jin maganan su. Abinda suka ce ayi, mutane da yawa suna dauka. Abinda kuma suka ce kar ayi, mutane ba ta yi. Saboda haka su ma suna taimakawa ne, kuma suna taimaka taya mu fadakar da mutane abubuwan da ya kamata su yi mata da yara don inganta samun lafiyar mata da yara. Suna taimako sosai especially wajen hanyar samun tazaran aihuwa a wurin mata. Sukan taimaka wajen fadakarwa, suna fadakarwa su mazaje da kuma su kansu mata din. Saboda haka mun gode sosai, kuma muna fata za su ci gaba da wannan aiki, sannan kuma duk abin da ya kamata ta inda ya kamata mu taimaka musu za mu iyaka kokarin mu don mu taimaka musu.
Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim kenan, kwamishinan lafiya a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Rigakafin yau da kullum rigakafi ne da ke karewa da kuma karawa yara 'yan ƙasa da shekaru 5 ƙarfin garkuwar jiki domin yaƙi da cututtuka daban-daban da ka iya hallaka su. Shin koyaya al'ummar karamar hukumar Malamadori ke karɓa wa 'ya'yansu allurar rigakafin yau da kullum? Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto.
Allurar rigakafin yau da kullum da ake yi ga yara ƙanana daga shekarar su ta farko na haihuwa abu ne mai mahimmanci ga lafiyar yaran, domin ba su kariya daga cututtukan da ke saurin galabaitar da su ko kuma halakar da su baki daya.
Wannan shi ne ɗakin rigakafi na dashi yau da cike nan cewa yara 'yan ƙasa da shekara 5 gabada. Akwai sabbin zuwa wanda ake kawowa gaskiya sosai. Muna karɓar sabbin zuwa kamar 15 zuwa 20, sannan kuma akwai wanda kuma bayan suke dawa revisit daga ranar Monday har Juma'a.
Wasu lokutan zaka ga kamar idan an fara yi ma yara wannan alluran rigakafi, wasu iyayen gashi kuma an ba su lokaci a ce su dawo lokaci kaza. Shin kuna samun wa'anda suke dawowa gaba ɗaya?
Gaskiya ana samun wanda suke zuwa daga zuwan farko da zuwa 5 ne, daga zuwa na farko har zuwa na 5 suna gamawa. Sannan kuma akwai wanda muke samu suna zuwa daga baya kuma su daina zuwa. Gaskiya an aka samu maybe saboda wani side effect na allura din kenan, wanda su basu gamsu da shi ba, ko dan kamar misali su BCG gurin da dan urji sannan kuma bai fashe ma, to gurin da dan ciwo yaran kuma suna dan yin kuka. Don wannan shi ne dalilin da yasa da iyayen nasu ba su dauko yaran su ga wasu ba. Amma kuma wannan shi ne alamar cewa idan an yi allura ta yi, to dai kuma wannan rain fahimta ne yasa wani lokacin koda an musu bayani himmacin nata da komai da komai ba su da ba gaskiya.
To tunda haka ne ka yi bayanin yanda yanayin shi ake samun wannan allura, tabbatin kin ciki nan yaro yayi kurji ya fashe ko ya dan samu zazzabi, to wanne jan hankali zaka yi ka ƙara fadakar da su iyayen cewar wannan fa hakan ba illa bane ba na su mai da kai wurin kawo yaran su rigakafi?
Gaskiya koda lokacin ma da suka fara zuwa sai an musu bayanin wannan allurar gaba daya da kuma yanda suke kamar kurjin da ga miki kuma ya fashe dan yi ciwo din, to ya musu ma bayani tukun na kafin a fara yi. Dan haka wannan ba wani abu ne ba gaskiya. Idan dai har misali wannan da yake hana su zuwa ya kamata su zusu, don wannan yayi kyau kenan. Idan an yi ma kamar BCG din kenan, idan ba ta yi wannan gurin ta fashe ba, idan suka zo kan ba su shawara su yi hakuri a ƙara yi, saboda gaskiya ba ta yi kyau ba idan ba ta yi wannan gurin ba. Gaskiya ya kamata iyayen yara su dauri suna kawo yaran su rigakafi ana yi, saboda yanayin da cututtuka ga yara suke saurin yaduwa kuma take saurin kama yaran gaskiya. Sannan kuma ta wannan rigakafi da ake yi ita ce hanya mafi sauki, ko ce shi ne hanyar ma da tafi wajen kare yaran daga wannan cutuka dan idan ta kama yaran ba a musu wannan rigakafin ba to maganin kuma sai kasance zai yi din koda misali zai din yaran za su yi hawala sosai sannan kuma abin da ake gudu yaran ko su samu nakasa kaman wanda suke kenda su da sa ido kaman polio su da sa kafa idan kuma Allah ya sa da kwanan su ma kenan dan idan kwanan su ma kare kuma shikenan yake ga su da sa rayin kare kan su gaskiya
Sadisu Yau kenan jami'i a ɗakin bada alluran rigakafi a babban asibiti da ke karamar hukumar ta Malam Maduri. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Hukumomi a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar sun miƙe tsaye wajen yaƙi da cutar kwalara da suke sanya amai da gudawa. Wakilinmu Sha'ibu Mani ya aiko mana da cikakken rahoto.
A wani mataki na yakar tutar amai da gudawa ko kwalara da aka san ta dauki rayukan mutane da dama a jihar Maradi, hukumomi a da'irar Badun Maradi sun dauki matakai na kafa doka wacce za ta hana duka wani ko wata mai sayar da abinci a cikin makarantu. Malam Salihima, sakatare a majalisar da'ira, da karin bayani.
Yaran nan da su ake kaiwa ba su da lafiya santar na kodara su ne muke jama'ar su an yi ruwa cikin ruwa suna wanka da ruwan wasu suna sha masu gidaje suna zubudu ruwan gwalalu duka wannan ba abu ne mai kyau da duka ma wani mai kai abinci lakwal za mu sai da abinci lakwal tun daga musamba daga ina abincin ya fito tukan kansu yaran daga ina ne fito zai zo ya kama da hannun shi mai dauda ya kama wani kwano ko wata koshiya ya ci abincin ko kuma ta kankanta mai abincin ba san daga inda take ba aka ce a tsaye da wannan tun da kwalaran tana ta addane mu har wata mata guda da kama lakwal October ruwa sun daga wannan lakwal ba ta tarayya ga ci in yaro daya kama ba a san ba ko su ne za su kama
ko wai ire-iren masu sai da abinci a cikin makarantu sun san da wannan doka ga wata mata
mun jiya kuma ga kin kawo abinci a lakwal ko kin san me yasa suka dauki wannan doka
ban sani ba
to ana kokenciya rashin tsafta ga abinci na kawo kwalara miki gani
eh gaskiya ne wannan in dai babu tsafta haka nan ne wannan
shine magabata suka yi hanni cewa a daina kawo abinci a lakwal ke yanzu da kika zo kin tsafta ce kayanki
ni ne sai da na wanke kana ta duka sai da na wanke ta wanke bibi na mata kuma na koma yanzu da na sauke kuma sai da na ce karuwa na karuwan takin nan na zuwa
wannan doka ta shafi makarantun firamare ya zuwa mai makarantu da ke nan Badun Maradi domin cin buburin dakile wannan cuta a cikin gari shin da rakata suna abu a yakul jawri ko ya ji da wannan doka
mataki ne mai kyau saboda yana kwatanta cewa kenan shugabanni suna kulawa da wani abu da ke damuwa koko mai cutar da al'umma da suke jagoranta eh har gara ma a ce alkhol ne aka saida shi inda malaman makaranta za su sa ido tunda can wurin abincin bai da kyau bai da tsafta kuma mahi yawan shi ma irin shi ne mai kawo cutar wanda ake gudu to shi ne muka ce ya kamata a ce su uwaye su kawo goyon baya ya kasance su bar ba yara kudin abinci mai su fasu abinci su san yau shi cikin sakwato kan jikuna su kama ida yadda muke gani wani lokaci ana yi wannan kuma ka sai wajen masu sai da abinci su ma su tausaya yara duka na kowa ne to ya ji yayi abinci yanzu idan za su shi to ya kusance sun yi shi mai kyau kuma an kare shi da abubuwan da ta kamata a kare shi ina yadda ba zai samu wata cuta ba da ake gudun kama ina ga ta kwalara kan lokaci
albarkaci wannan doka jami'an kiwon lafiya ya zuwa malaman tsafta za su bi wurare daban-daban domin sa ido ga duka wanda ya taka doka kuma doka za ta hawa shi Sha'ibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar.
Gare da Sha'ibu Mani, a jihar Neja da ke arewacin Najeriya, likitoci sun dukufa domin faɗakar da iyaye yadda za su kauce wa haihuwar yara masu nakasa. Inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
A wani mataki na shawo kan matsalar haihuwar yara da nakasa, likitoci a jihar Niger Najeriya sun dukufa wajen faɗakarwa domin kaucewa samun irin wannan matsalar. Likitocin dai sun ce haihuwar yaro da wata nakasa yana iya faruwa ga kowa kuma ba wani sabon abu ba ne. Amma sun ce binciken kimiyya ya nuna cewar matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da yawaitar shan magungunan gargajiya ga mata masu juna biyu yana haifar da matsalar haihuwar yaro da nakasa a jikinsa. Kamar yadda ƙwararren likitan yara da mata na asibitin ƙwararru na IBB da ke Mina, Dr. Ibrahim Abdullahi ya yi ƙarin bayani.
Shi waɗannan halittun da ake haifuwan yaro halitta bata cika ba rukuni biyu ne akwai wanda ido kan gani akwai wanda ido baya gani misali yaro an haife shi baya da hannu kaga idon ka zai gani ko a haifi yaro da cindo shi kuma kaga yana da kadi cin duma na ya so shidda kaga yana da tsari akwai wanda kuma cikin ciki ne kai ba za ka gane ba haifi yaro da hanjin shi da dodi kaga ba za ka ga hanjin ba amma mu likitoci muna gane alamu amma abin da muka gano cewa shine wannan al'amari yana iya faruwa ga kowa ba don ita uwan ba ta yi wani laifi ko ta wani kuskure ba to an yi bincike bisa bincike a gano ko me yake sa wani yaron sa a haife wani jaririn sa a haife shi a yayin haihuwansa a haifo shi da matsala to ai bincike har yanzu ba gama tantancewa ba amma abin da aka zo aka gane hankali ya nuna da kuma bincike ya nuna wasu kuma dalilin shaye-shaye ne shan magani ko na gargajiya ko na asibiti ita mace mai ciki ko wadda take tunanin tana son ta yi ciki to ba wadda za ta je ta sha kowane magani bane ko na gargajiya ko na asibiti domin an dun gano cewa shi Aisha wa'annan abubuwan yana iya kawo matsala sai an wani kuma abu shine abubuwa taba da dangin taba giya da dangin giya idan uwa tana shan shi tana da ciki yana iya kawo wannan matsaloli ko kwaya da dangin kwaya ma'anan kwaya ba magani asibiti ba kwayoyin can da ake sha na zamani duk suna iya kawo wannan matsala
babbar shawarar da likitocin suka bayar dai shine maida hankali wajen zuwa ganin likita a duk lokacin da mace ta samu juna biyu akan haka ne ma Dr. Ibrahim Abdullahi yace samar da inshorar lafiya ga duk wani dan kasa yana da matukar muhimmanci
matsayin inshora dan da baka da lafiya kudin ka da katara sai a jiya maka abin da ya kamata dadin inshora shine idan ka tara 5000 ne matsalar 50,000 ya hauka sai a maka kayan abin 50,000
Kwararren likitan mata da yara na asibitin kwararru na IBB da ke birnin Mina ta jihar Niger Dr. Ibrahim Abdullahi kenan a lokacin da yake yin karin haske akan matakan da ya kamata a dauka domin shawo kan matsalar haihuwar yara da na kasa a jikinsu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Lafiya ubangirma kai nake wani ge
Lafiya ubangirma kai nake wani ge
Ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin marna zo da hoko ya rabbi kare kara man dai iki da sako bibiya wa mai ni ta har ta riki bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce dalilin iko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi budi kar ka shafa roko na zuljada da azki ba ni zanta ta ta ce duniya da shakalbi mai ruko da mai haske muzdafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi
lafiya ubangirma kai nake wadege
tattaro jikan girma duda dawa karshe arzikin banu adam mai zufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya saukar ayayye duniya a hushe bangwari in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yanto kai na ba komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waye
kunin kula da kiwon lafiya a jihar Borno na iya kokarin su wajen yaki da cutar polio mai nakasa yara kowane matsayi ake ciki a jihar ta Borno wajen cimma nasarar kawar da cutar ta polio Muhammad Salisu Rabiu ya zanta da wani babban jami'in kiwon lafiya na jihar Borno
a daidai lokacin da Najeriya ke fafutukar ganin an tsane sunanta daga cikin jerin kasashen da ake samun bullar kwayoyin cutar shan inna na tambayi Dr. Babagana Abiso daraktan kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Borno ko menene matsayin da suke ciki akan yaki da yaduwar kwayoyin cutar shan inna a jihar ta Borno
a jihar Borno zan iya in ce mun samu nasara. Domin abin da yasa a da muna da cutan polio nan suna da yawa jihar Borno, amma yanzu haka ba mu samu kodai ba yau kusan shekara 2 zuwa 3. Ina fatan kuma mutane za su bada hadin kai, za su bada gudumawansu a tabbatar cewa an kauda wannan cutan a doron duniya. Yanzu Najeriya ne da Pakistan da Afghanistan, kasashe uku kawai ya rage. Saboda haka idan kuma a Afrika gaba daya a ce Najeriya ne kadai take ciki, abun kunya ne. Saboda haka muna kiran jama'a su bada hadin kai a samu a cimma wannan buri.
Me kake ji ya jawo ku cimma wannan nasara?
Eto wato commitment na gwamnati ne da kuma irin partners kamar su WHO su UNICEF da suka zo suka taimaka mana. Sannan kuma mu kuma mun sa himma a aikin maganan da duka maganan fadakarwa din ne. Mun fadakar da mutane mu sun fahimci cutan da illansa da kuma sauran abubuwa duka, shine yasa muka samu wannan nasara din. Ba wanda aka bashi a baya, kowa yana bada gudumawansa.
Wani irin rawa malamai da sarakuna suke takawa wajen ganin kun ci nasarar kawar da wannan cuta a wannan jiha?
Mun godewa malamanmu da sarakunan mu na gargajiya, musamman ma Shehun Borno da kuma Shehun Dikwa da sauran sarakunan mu, yadda suke bamu hadin kai, sannan kuma yadda suke fadakar da mutanen su. Kaman bulamomi sune waɗanda suka fi kusa da jama'a. Jifa-jifa lawanen su suna tara bulamomin, suna musu bayani, sannan kuma su kuma sai su shiga cikin jama'an su yi musu bayani. Wanda an gane cewa baya ansa wannan rigakafin, ana hada shi da ko in yafi karfin bulama za a kai shi wajen aja. In yafi karfin aja za a kai shi wajen district head, sannan kuma har wajen zuwa wajen shehu. Yana da kyau suna taimaka mana kwarai da gaske, mun gode musu kuma muna son su ci gaba da yin haka din.
Menene fatanka game da wannan rigakafi da ake?
Fata na dai da wannan rigakafin da ake yi mu samu mu kauda wannan cutan a doron duniya, sannan mu dauki wasu cututtukan da suke jira kaman cutan kenda, kaman cutan malaria, su suke jira. Tunda shi wannan har mun tura shi ya mun kai shi kusa da karewa, mu taimaka mu kare mu gama da shi, sai mu dauki wasu cututtuka din. Kamar yadda na sha bayani, wani dabba ne ka kashe amma baka yanka kan ba, ka gani zai iya ya farfado ya tashi. Saboda haka yanzu mun riga mun ci karfin cutan polio. Yana da kyau kowa da kowa ya hada kai ya bada gudumawansa, mu karasar da shi gaba daya mu dauki wani cutan.
Dr. Babagana Abiso, daraktan kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Borno kenan, Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Maiduguri'n jihar Borno.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. Sai mako mai zuwa za ku ji mu da wani sabon shiri. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki, Nasir Yakubu Birniru ke muku fatan alkhairi, a kasance lafiya.
Abin da ya sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.